masu kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci muna muku barka da zuwa wannan tafsir na alkur'ani mai girma wanda yake ɗaya ne ga watan ramadan wato hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma muna wannan masallaci na wato masallacin asibitin koyarwa na Federal Government. Idan ba a manta ba, bara mun gudanar da tafsiri kuma mun tsaya ne a kan aya ta 100 daidai, duk da cewa mun fassara wannan ayar, amma za mu koma mu kalli wasu abubuwa da muka yi a cikin wannan wato a cikin wannan sura din ta suratul A'raf. Muna son mu ɗan yi bayanai ko kira za mu iya cewa ga halin da muka samu kanmu. Wannan hali bai yi ma kowa daɗi ba, kuma bayan da muka iya abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama, wato haka zai yi. Juma'a guda mutane ba su samu sun yi sallar juma'a ba saboda wannan dalili, don an killace mutane. Allah muke tawassuli da ayyukanmu da kuma tubanmu zuwa gare ka. Wannan al'amari Allah ka ɗauke shi nan ba da daɗewa ba. Muna roƙon Allah ya ce a ce Allah ya ba mu a ce sati mai zuwa za a yi sallar juma'a misali. Muna roƙon Allah ya mana wannan halalar, ya mana wannan ni'imar, ya sauƙaƙa mana wannan wato al'amari. To banda wannan kuma masu bibiyarmu lallah a shafin wato internet ko kafa da ake cewa ta zumunci, mene sunan shafin wai? Sunan shafin shine Adamu Muhammad Dakoro. To wannan kalma ce wadda aka arota ba ta cikin asalin sunan mai yin karatu. Sunansa Adamu Muhammad Dakoro ne, amma an yi aron kalma su masu shafin suka sa mata Sheikh Adamu Muhammad Dakoro, wanda masu bibiyar mu ta kafar yaɗa bayanai na zamani za su ganmu. To sa'an nan kuma wala Allah karance-karancen namu suna da yawa, sannan kuma za a iya sauraron mu ta tashoshi daban-daban a rediyo. Muna da tashar Radio Progress wadda muke tsammanin za su iya sawa karfe 10-11, sannan kuma na safe, sannan kuma kamar yadda labari ya riske ni wanda ban iya abin nan ba, akwai rediyon Amana wanda shi ma ban iya tabbatarwa ba, sannan akwai rediyon Bishir wanda shi ma ina jin za su sa daga 11-12 kai zuwa karfe 1 na rana. To sannan akwai GMC su ma ina da tsammani, ban tabbatar dai da time ɗinsu ba, amma su ma za su sa wannan karatu ɗin da ake gudanarwa na yawa 6-7 na safe ai na yamma kai. To sannan akwai Sunna TV wanda ita ma za ta sa ina jin 5 zuwa amma dai kamar yadda aka saba akwai kuma 9-10 na safe, amma tun jiya wasu sun ce mun sun fara gani karfe 5 na yamma, wanda da safe da ma akwai wanda suka ce mun sun gani to Sunna TV. To sannan akwai kuma fili na fatawa ne, wanda shi kuma a rediyo ne a awa ɗaiɗai ne, wanda masu saurare ne za su yi ta rubuta tambayoyi suna turawa, wanda za a yi shi shi ma a rediyo abin nan Bishir, amma wannan gidan rediyo ne za su ɗauki nauyin gaya wa mutane da kuma lambar wayar da za su bayar a tura musu saƙonni. ni waya ta gaskiya ba za ka tura mata sako ba za ka karanta ba kuma ba za a yi ma saurari wannan sakon tambayar ba. Don haka suna da reporter da wakili da kuma number da za su bayar to ta wancan za ka tura. Ni kama watakila ko ka tura sako ya hangin don watakila waya ta ɗauki kwana goma ma ba ka ji ta ba. Koda ko ka tura shi ne ne kawai za ka yi ta yi. To waɗannan dai su ne waɗanda za a yi. To kiranmu kuma shi ne yadda al'umma take cikin wani irin hali na tsanani kuma ga killacewa ga shi ba kuɗi ga ba walwala ga yunwar azumi ga ishirwa. To da gwamnati da su suka sa aka kansu killace mutane to muna haɗa su da Allah da girman Allah lalle ne su fitar da taimako kuma su fitar da tallafi su taimaki talakawa domin a gaskiyar magana shi ne waɗannan bayin Allah suna cikin hali na ƙaƙanikai kuma ina jiye ma gwamnati tsoro wato tsoron shi ne yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ji tausayin wata karuwa ya mata rahama daga cikin karuwan bani Isra'ila saboda ta ji tausayin kare mai jin ishirwa ta shayar da shi ruwa. Allah ya ce ya mata gafara saboda zunuban saboda tausayin da ta ji na kare. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin wata mace ita kuma ba a yi maganar ibadarta ba ba a yi abin nan ba ta tsare kuliya a gidanta ta hana kuliyar abinci bata saki kuliyar ta je ta nemo ba bata ba ta abinci ba kuliyar ta mutu aka gaya wa manzo Allah ya ce mata tana wuta. To kaga yanzu yadda gwamnati za ta killace mutane to gaskiya muna tausayin gwamnati kuma muna tsorace mata halin da mutane za su shiga bata yi musu wani tallafi ba don ba na jin yanzu an fara wani tallafi a yanzu dai da nake magana ni ban ji wani tallafi ba. To tare da cewa gwamnatin ta yi la'akari da masu yunwa 'yan hannu baka hannu ƙwarya ta sassauta killacewan daga safiya zuwa yamma saboda waɗanda za su rasa ba su da shi su fita su ɗan samu to wannan ma tunani ne mai kyau. To amma duk da haka muna ƙara kira da gwamnati cewa ta fitar da tallafi kamar yadda aka ce za ta fitar da tallafin don na ji wannan daga bakin gwamna a jawabin da ya yi. Sannan kuma idan Allah ya sa ya fitar kuma muna fatan a fitar da shi da gaggawa don mutane suna cikin wani hali a yi ƙoƙari a fitar da shi da gaggawa ba sai an kai ga matsayin za a galabaita ba. Wannan kenan. To su waɗanda za a ɗorawa amanar su raba wannan abu su ji tsoron Allah su raba shi yadda ya kamata kuma su tabbata inda suka kai shi ya cancanta su ma su yi ƙoƙarin su ga cewa ba su yi ha'inci ba cikin abin da aka ɗora musu. Domin wani lokaci sai ka ga an ba wa mutane an ba ka 10,000 ka raba amma kila ka raba 2,000 kuma ka zazzare idanu ka ce ka yi ka tsaya kuma ka dage ka ce ka yi. To abinda muke jiye maka tsoro a ɗaya ne wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama wanda biye gululi ya ɓoye wani abu daga cikin abinda aka ba su na su raba ba ma wai kwamitin tallafi ba ko kwamitin da aka kafa na kota kwana ba zai sai kayan miliyan ɗaya ce na miliyan 2 ya saya ba ba zai haɗa baki da wanda zai sai kaya a gurinsa a danna rasit sannan a fitar musu da fasantes ba wanda duk suka yi waɗannan su jira Allah za su mutu za su bar abin da suka yi na zalunci kuma tarihi kila zai fallashe su. Don haka ka yi ma kanka kirki ka yi ma kanka amana duk waɗannan da gwamnati za ta cire maƙudan kuɗi ta ce a yi abu kaza amma ba a yi ba a cuci al'umma to Allah tabaraka ta'ala ba zai yadda da mutane ba, ba kuma zai bari ba. Waman yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama, wadanda duk suka yi gululi za su zo da abinda suka yi gululi da na tashi al-qiyama. Kuma manzon Allah ya ce man ista'malnahu, wanda muka dauke shi a gwamnatance muka bashi aiki, sa'annan sai ya boye wa katama makhidan, ya boye abinda ya kai kwatan kwatin allura da ake dinki da ita. Manzon Allah ya ce ya'ti biha yawm al-qiyama, zai zo da ita a ranar tashin alkiyama. Ma'ana Allah tabaraka wata'ala zai kama shi da wannan abun, kuma zai zo da wannan abun wato a ranar tashin alkiyama. Saboda haka lalle ne kwamitocin da ake cewa za a nada su sani Allah yana kallo kuma ya san abun da aka basu. Sannan talakawa waɗanda suke jiran taimako suna buƙatar taimako. Kira na biyu ko na uku shi ne al'ummomi da suka dankare akawun ɗinsu da kuɗaɗe alhaji mai naira, a anguwarka kasan akwai talakawa, a anguwarka kasan akwai matar da mijinta ya mutu ya barta da 'ya'ya, a anguwarka akwai gidan marayu, a anguwarka akwai marasa lafiya waɗanda ba sa iya fita ma, a anguwarka akwai waɗanda aka killace ba su da abinci. Allah yana son ya ga kai kuma irin yadda ya ji tausayinka ya baka, yana son ya ga kai kuma tausayinka akan waɗanda suka rasa. Don haka Alhaji mai naira shi ma ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taimaka ma waɗanda suka rasa. Kuma mu a yadda ma muke so, tunda an killace mutane ne, shawarar da muke bada kowane alhaji ya kalli mutanen anguwarsa. Kuskuren da masu kuɗi wani lokacin suke, kuma mun sha faɗi ba a wannan Ramadan ɗin ba, mun sha faɗi da yawa a Ramadan, suna cire kuɗi su bada zakka ma wasu mutane da kila ma ba su cancanci ba. Haka ne akwai bayin Allah a anguwanni, akwai masu zama a shagonka, akwai ɗan dako a shagonka, akwai waɗanda suke maka leburanci, duk waɗannan suna nan. Sai ka ga an ba wani malami ko don yana tafsiri ko kuma don wani abu, wanda kuma shi karan kansa malam ya kai kila ya taimaki wasu mutane amma kuma bai yi ba. Saboda haka kuma na waɗannan ɗin ma sai a karɓa. So don Allah alhazai, ku ji tsoron Allah, ku kuma cire zakkan nan irin yadda Allah tabaraka wata'ala ya ce. In kana da biliyan ɗaya ka cire zakkar biliyan ɗaya, Allah yana son ya ga irin taimakon da zaka ba wa mutane a wannan lokaci da suke cikin wahala. Kuma Allah tabaraka wata'ala ya yi alƙawarin allazina yunfiquna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra'i, waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin tsananin wahala, da lokacin da babu, da lokacin tagayyara, da lokacin da suka wadata, Allah yana son ya ce za mu su tanadin aljanna, wanda aljannan ta kai faɗin sama da ƙasa. Alhaji mai naira ya ji tsoron Allah, ya cire zakka, ya taimaki bayin Allah. Kowane alhaji muna son iya anguwarsa, tunda an killace mutane, ya aika wa mutane talakawa da suke cikin gidaje ba su da abinci. Wallahi Allah za ka ga irin falalar da zai maka, don ya yi alkawari ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, abinda kuka ciyar na wani abu Allah tabaraka wa ta'ala zai mayar da gurbinsa. Sannan mala'ika ne da safe yake maka addu'a kullun in ka ciyar, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Allah wanda ya ciyar ka mayar masa da gurbin abinda ya ciyar. Mala'ika kullun yake wannan addu'ar. In kuma ka ki ciyarsa, mala'ikan yana addu'ar Allahumma munfik, Allahumma wato munsikan talafa, Allah wanda ya rike yake badawa yana da yanda zai ya taimaka yake, to Allah ka kawo masa asara. Mala'ika ne yake wannan, ko dai maka asarar dukiyar, ko maka asarar lada, ko kuma ya maka asarar zaman kwanciyar hankali, domin duk wanda ya ce Allah zai masa kwanciyar hankali. Saboda haka bayin Allah su fitar da su ciyar, su taimaka ma waɗanda ba su da shi. kira na biyar ko na hudu shine su karan kansu talakawan su ji tsoron Allah su yi amfani da wannan lokaci na azumin su tuba ma Allah su daina zunubi su daina zagin shugabanni su daina la'antar waɗanda bai su cancanci la'anta ku daina zama a bakin hanya kuna ta zagin mutane ba ku da kuɗi ba ku da ibada ba ku da lada to wannan duniyar ta gaba ɗaya za ku yi asarar ta idan kuke wasa saboda haka talakawa su ji tsoron Allah su sabar mu da harsunan su istighfari su sabar mu da harsunan su salati su sabar mu da harsunan su da yin addu'o'i na gari su sabar mu da harsunan su wajen karatun alqur'ani su yi amfani da wannan damar su roki Allah ya dauki wannan annoba ya zamanto walwala za a dawo ana sallar tarawih za a dawo ana sallar isha za a zo ana sallah ana komai ana tafsirin irin yadda da aka saba ana yi kowa yi amfani da wannan dama zamanka a gida kar ya zamanto waya kawai WhatsApp kake yi kawai kana rubuta abin nan Facebook kana ta wasu abubuwan da basu dace ba da azumi ka ji tsoron Allah ka dawo sannan a wajen ciyarwa kada kowane talaka ya zauna ya dauka ciwon shi ba shi da abin da zai a wajen ciyarwa ai manzon Allah cewa yayi ka ciyar ko da dagin dibino ne dan haka bana jin akwai wani talaka da ya kasa mallakar kwallon dibino sai ya kalli wanda ya fi sai ya tsaga dibino shi ma ya bayar kaga shi ma yayi sadaka shi ma ya ciyar shi ma ya shiga cikin layin waɗanda man faftara sa'iman falahu ajru sa'im wanda ya ciyar da mai azumi yana da ladan mai azumi shi ma ya shiga ciki waɗannan kiraye ne da ake yi ma al'umma gaba ɗaya ta kalli wannan hali da ake ciki so banda wannan kuma kira na ƙarshe shine ba mu san yadda za a kalli abun ba amma dai muna da tunanin mai kiran mu manufar mu ta alheri ne ba mu da wata manufa ta daban shine wannan kiran ya zamanto cewa gwamnati ta yarda a rinka kiran sallah saboda a tunatar da mutane sallah domin akwai sallu fi rihalikum wadda manzon Allah in wani abu ya faru ba za a zo masallaci a jam'i ba yakan sa mai kiran sallah ya kira sannan ya ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a ɗakunanku wannan a ba wa mutane wannan damar su samu damar ladan ya kira sallah ya sanar da mutane ya rufe masallaci ya shiga gidansa ai yanzu haka abinda Saudiya suke yi kenan kuma kamar yadda muka ce a killace mai annobar in ta fito a ƙasa ko a gari kar wani ya fita wanda ya san yana cikin gari kar wani kuma ya shiga umurnin annabi ne sannan kuma cewa a cewa mutane sallu fi rihalikum wannan ma umurni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai matakai wanda annabi yasa bai fito ya yi sallah ba akwai ranar da aka ɗauro hadiri da iska da ruwa Bilal ya kira sallah sai manzo Allah ya ce ya leko ya ce to tunda ka kira sallah ka ƙara a cikin kiran sallah ka ce sallu fi buyutikum ku yi sallah a ɗakunanku muna fata gwamnati za ta kalli wannan don wasu din sun kwanta bacci ba sa iya tashi sai ba su kiran sallah nan sun fara kiran sallah sannan kuma ai ba zai zama garin gaba ɗaya zamanto ba ambaton Allah ba a ce ba za a ambaci Allah da wata murya madaukakiya guda ɗaya lokaci ɗaya ba ya kamata a bada wannan izinin domin ko gobara ce manzo Allah yake kabbara tana kashe ta in an kalle ta wutar ta tashi aka ce Allahu akbar Allahu akbar za ta iya mutuwa saboda haka kabbarar ma kanta ba mu san irin bala'in da za ta tare mana ba sannan kuma yana nuna ba mu yi bankwana da Ubangiji ba gaba ɗaya wato an yi abin da Allah ya ce fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu wato a cikin ɗakin Allah an ambaci sunan Allah da sauti madaukaki muna fata gwamnati za ta kalli wannan da idon basira da kuma tunatar da waɗanda suke rafkanannu waɗanda kila kai rafkanannun fa suna da yawa in dai ba a samu ladanan nan sun yi rafkanannun suna da yawa don wani har yanzu abin da ya saba da shi yake tafiya a kansa a kasuwa ko a wani guri baya iya tuna azhar tayi sai an kira sallah, baya iya tuna al'asr tayi sai an kira sallah, wani baya iya tuna magariba tayi sai an kira sallah, baya iya tuna lokacin sallar isha yayi sai an kira sallah, baya tuna asuba tayi sai an kira sallah. So gwamnati ta kalli wannan kira muke yi, kuma har ga Allah tsakanin mu da Allah ba mu da wani tunani in ba wannan ba na cewa a fadakar da al'umma kuma isar da sakon Allah, kuma a gayawa mutane dilla danin da ya kira sallah ya kara da cewa sallu fi buyutikum, ku yi sallah a dakunan ku don haka manzon Allah ya sunnantar. Idan wata matsala ta faru ba za a fito sallah ba, to za a kira sallah. Sai manzon Allah ya ce to ku kara akan kiran sallah, ku ce sallu fi buyutikum, ma'anar wannan shine ku yi sallah a dakunan ku. Wannan shine kira da muke da shi. Jama'a za mu koma kan tafsirin mu, mai karatu zai karanta mana, za kuma fassara wannan aya gurgudun hali zuwa lokacin da insha Allah muka samu muka abin nan lokaci ya rutsa mu sai mu tashi akan wannan. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul A'raf, kamar yadda na faɗa wannan ayar bara mun karanta ta, amma zai zama mana kamar muraja'a. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بظنوبهم. قرأت أمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
تبارك وتعالى يأتي أولم يهدي شمبي ذمينا الشرية صوابه للذين ga waɗanda yarisuna al-ard suka gaji ƙasa min ba'di ahliha bayan mun shafe mutanen ta da suke mulki Allah na sha'u asabnahum bi dhunubi da mun ga dama inji Allah sai mu kama su da zanuban su amma Allah yace wa natba'u ala qulubihim muna rufewa akan zukatan su fahum la yasma'una cewa ba sa ji. Wannan aya ta hada abubuwa kamar guda uku. A bara mun yi magana Allah ya bude ta da awalam, wato istifhamin cewa shin kam bai shiryarwa lillazina ga waɗanda yarisuna al-ard suka gaje ƙasa, wato kenan masu mulki da suka gaje ƙasar da wasu suka yi mulki kafin su. Kuma wannan ana kallon sa, ai yanzu ana da mulki, masu mulki, akwai sarakuna, akwai ciyamomi a local government, akwai gwamnoni a jihohi, akwai shugaban kasa a kasa, dukkan waɗannan yarisunal arda min ba'di ahliha sun gaje kasa ne bayan kuwa da akwai waɗanda suke mulkin ta. Sai Ubangiji ya ce in mun ga dama, in mun so, in mun ga dama, asabnahum bi dhunubihim, za mu kama su da zunubansu. Ba mu muke faɗi ba, kenan Allah ya nuna mana cewa magada ƙasa a wajen mulki suna yin zunubai, masu mulki suna yin zunubi iri daban-daban. Kuma kamar yadda lokacin da wato tsanani ya yi tsanani a garin Makka, manzon Allah ya umarci sahabbansa ya ce su tafi ƙasar Sham, akwai wani sarki na Kirista mai tausayi, su je. Lokacin da suka tafi, kafiran Makka masu tsanantawa, masu mulki, masu azabtar da waɗanda suka yi imani, sai suka tada group, suka ce su bi bayan su je wajen wannan sarkin, su sa a dawo musu da su ƙasarsu, saboda sun bar ƙasarsu ne yanzu da wata ƙasa, a dawo da su. Waɗannan group na kafirai sun tafi daga hukuma kafira ta Saudiya a wannan lokacin, suka tafi suka samu shi wannan sarki suka ce masa gashi gashi su lokacin da aka tada waɗannan sahabbai da suka yi hijira su yi bayanin dalilin barin garin su Makka suka yi bayani cewa zalunci ake musu azabtar da su ake musu ga abin da ake musu iri daban-daban kuma ga annabin da ya zo musu da sun kasance mutane ne miyagu mutane ne masu farautar juna mutane ne masu kashe juna mutane ne mabugunta waɗanda suke rayuwa suna cin mushe suna shan giya suna cata suna duk abin da bai kamata ba wannan annabi shi ya zo ya hana su to sai shi sarkin yake tambayan wakilan nan na Abu Sufyan da suka zo karɓan waɗannan sahabban yace ku bani siffar wannan annabin nan shin annabin nan nasu ya taɓa yin ƙarya suka ce a'a kafiran da kansu yana ci muku amana a'a duk abin da aka tambaya suka ba da amsa yace to wannan shine annabin ƙarshe da Allah ya yi magana sai yake gaya ma Abu Sufyan yake ce masa shin kam baka san mu muka fi kowa kin gaskiya ba mu masu sarauta mu masu mulki shi sarkin ne da kansa yake faɗa to wannan shi ne abin da muhallin shahidin da nake so cewa wannan sarkin ya yi adalci ya ce annabin nan na gaskiya ne kuma abin da ya zo da shi na haɗa kan al'umma ne sai yake gaya ma sarkin Makka ya ce baka san kuma mu ne muka fi kowa wajen tsaurin kai da kin karɓan gaskiya ba in an zo mana da ita to wannan yana nuna halin masu mulki ya ce halinmu ne mu ƙi gaskiya kuma halinmu ne mu fantare mata kuma halinmu ne mu azabtar da wanda ya zo mana da gaskiya ma to wannan yana nuna cewa shi yasa a nan Allah yake cewa afalam yahdi lahum yanzu ba zai shiryar da su ba lillazina ba zai zama shiriya ba lillazina yarisuna al-arada ga waɗanda suka gaje ƙasa min ba'di ahliha bayan ku da ba su bane mutanenta shugaban ƙasa yanzu da yake kai da ba shi bane na bayan kama da ya tafi shi ma da ba shi bane yarisuna al-ard to amma ubangiji yace na san da irin zulubin da suke aikatawa Allah nasha'u fa in naso wallahi asabnahum bi dhunubihim zan samar da zunubi zan halaka su zan kama su da zunubansu idan ku ban halaka su ba watakila saboda addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ba za a halakar da mutane ba to sai Allah ya ce wa natba'u ala qulubihim to amma zan rufe zukatansu shi yasa ka lura ba kowanne mai mulki yanzu za ka zo ka gaya masa gaskiya ya ji gaskiyar kuma ya karɓe ta ba shi yasa Allah ya ce zan rufe zukatan da taurin kai da jabbaranci da girman kai da duk abin da ka sani na ɗagawa zan sa saboda yana jin akwai kuɗi a hannunsa akwai soja a hannunsa akwai police a hannunsa akwai ma'aikatar shari'a a hannunsa akwai economic naku komai da ka sani sai abin da ya ce za a yi to waɗannan abubuwa idan suka taru ba za su iya barinsa wani talakan shi ya gaya masa gaskiya ya karɓa ba shi za Allah ya ce wa natba'u za mu zo mu faɗi abubban da suke jawo a toshe zuciya Allah ya ce zan rufe zuciyarsu saboda me zan rufe zuciyarsu dalilan da za mu faɗe su idan mun zo bayyana asbabu taba'il qalb abubuwan da suke sa a rufe zuciya ta kasa karɓan gaskiya ta kasa fahimtar gaskiya ta kasa yin aiki da gaskiya ta kasa yarda da gaskiya daga gurin wanda kake kallon sa kaskantacce ne masu mulki suna da wannan fahum la yasma'u Allah ya ce ba sa ji ai ba ba sa ji bane wanda in ka kawo musu gulma za su ji in ka kawo zagin wani za su ji in ka kawo hanyar da kila za a yi cuta za su ji duk abin da ka zo da shi za su ji to me hikimar la yasma'u ba sa ji in ji Allah don Allah ya ba da shaidar ba sa ji ma'anar ba sa ji a nan shi ne ba sa jin gaskiyar su ji ta su karɓa domin ma'anar gaskiya in ka ji ta ba kai aiki da ita ba to kamar baka ji bane kuma Allah sai ya saka ka cikin waɗanda ba su jin ba shi yasa a nan Ibn Abbas radiyallahu anhu dan Abbas yake cewa Allah ya yarda da shi akan wannan faɗin Allah ɗin da ya ce awalam yahdi lillazina yarisuna al-ard yanzu bai isa ya shiryar ma waɗanda suka gaji ƙasa bayan masu ita ba, bai isa ba. Dan Abba zai ce awalam ya tabayyana, bai bayyana musu ba ne? Awalam ya tabayyana, shin bai bayyana musu ba? Jama'a shugabannin ƙasa da kake kallon mu a yanzu ko kake sauraron mu a yanzu, shugabannin ƙasa nawa kake ji a tarihi waɗanda bayan sun yi mulki sun sauka aka yi musu hukuncin rataya, bai bayyana ba? Shugaban ƙasa nawa ko gwamna nawa waɗanda suke mulkin jihohi kai a nan ƙasar ma an samu waɗanda a yanzu suna gidan kurkuku, gwamnoni ne? Wai Allah ya ce awalam ya tabayyana, dan me yanzu kai ka zo kana kan gwamna kuma za ka yi ƙoƙarin mayar da kanka cikin waɗanda Allah yake cewa bai ishe ka shiriya ba? Ya kamata ya ishe ka shiriya. A yanzu haka akwai waɗanda kuma wataƙila ana shirye-shiryen a kai su ƙara, saboda sun yi mulkin da, sun yi mulkin jihar ko na shekara huɗu ko na shekara takwas ko na wani abu daban. Akwai waɗanda ake shirye-shiryen ba abin mamaki ba ne ka ga cewa za a kai su. Wai kai gwamna da kake kai a yanzu Allah yake ba magana, awalam ya tabayyana lak, shin bai bayyana ba a gare ka na irin abin da ya samu wa ɗanken? Kai baka ji labari ba ne haka kawai ka zo kawo kan gwamnatin? Ko ka ji labari na matsawa mutane da aka yi da tsinuwa da zage-zage da la'ana waɗanda mutanensu suka yi musu, kai bai bayyana ba ka? Idan ma baka, ai ya bayyana ma gwamnoni da yawa a ƙasarsu, a jiharsu, a garinsu, an jefi wasu gwamnoni da suka yi gwamnatin kafin su, an yi abubuwan da ba su dace ba akan wasu gwamnoni da kafin su su zo. Shi ne Allah yake tambaya wannan ayar daidai take da halin da muke ciki a yanzu. Awalam ya tabayyan, inji ɗan Abbas, shin bai bayyana musu ba ne a wajensu su gane irin abin da waɗanda muka ba su mulki kafin su ya same su? Me zai hana su dawo su yi adalci su? Me zai hana, idan zalunci ne ya sa waɗancan a gidan kurkuku, me zai hana su su daina zalunci? Me zai hana idan zalunci ne ya sa waɗancan aka jefe su, me zai hana su su gyara yanzu? Me zai hana idan waɗancan su wato jifansu da aka yi zalunci ya sa aka jefe su, me zai sa su ba za su yi adalci ba? Me zai sa idan waɗancan da aka musu duk abin da aka musu saboda tsananta ma al'umma ne da suka yi, me zai sa ba za su shirya ba a yanzu su? Me zai hana idan waɗancan da aka yi musu hukuncin rataya aka kashe su, me zai hana su su shirya da abin da waɗancan suka yi har jawo musu haka su ma su daina a yanzu? Me zai hana su shirya idan waɗancan mutanen da waɗanda suka yi mulki kafin su an kulle su ne a gidan kurkuku ɗaurin rai da rai, an hana su alaƙa da iyalansu da abokan arzikinsu da waɗanda suka sani, me zai hana su a yanzu wannan abun ba zai musu wa'azi ba su daina abin da waɗancan suka yi ya jawo musu hukuncin ɗaurin rai da rai a cikin gidajensu? Me zai hana? Ubangiji yana tambaya a wannan yahadi, yanzu shin bai isa su shirya ba? Yanzu ba zai zama shirya ba? Lillazina yarisuna arda, ga waɗanda suka gaje ƙasa, min ba'di ahliha, bayan mutananta sun tafi, allau nasha'u da mun so asabnahum, Allah ya ce za mu hukunta su bi dhunubihim. Shi yasa ɗan Abba zai ce awalam ya tabayyana, wannan ita ce bai bayyana ba? Ai ya bayyana a fili. Ko kai yanzu da kake saurare na, ko kake ji na, ko kake kallo na, babu shakka cikin bayanan da muka ya bayyana maka cewa ya isa masu mulkin yanzu su wa'azantu da abin da ya faru akan waɗanda suka gabace su kafin su da suka gaje ƙasa. In zagi da aka musu, to yanzu ne kake yi don kar a zage ka? In kai su aka yi EFCC, to me yasa kai yanzu ba za ka daina abin da da ya kai waɗanda EFCC ba? In ɗaure su aka yi rai da rai, me zai hana kai ka wa'azantu ka daina abin da da aka yi yasa aka ɗaure waɗancan rai da rai? Idan rataya aka musu, me zai hana kai ba za ka shirya ba ka bar abin da yasa aka yi ma waɗancan hukuncin rataya? Awalam ya adilam, awalam ya tabayyan, bai bayyana ba? Dan Abbas ya yi gaskiya, wannan shi ne fassarar dan Abbas. Kala Qatada wa kaza Qatada, haka nan Qatada shi ma abin da ya faɗi, wa kaza kala Mujahid, ma Mujahid shi ma abin da ya faɗa kenan, wa Sudayyu da Sudayyu shi ma malami ne na tafsiri, wa kala Abu Ja'far bin Jarir, Ja'far bin Jarir ga abin da yake cewa shi ma fi tafsiriha, akan tafsirin wannan ayar da Allah ya bude, yaqulu ta'ala Allah yake cewa awalam yatabayyana shin bai bayyana ba lillazina yakhtalifu wato yastakhlifuna fil ard ga waɗanda suka nemi yastakhlifuna shi kuma tasu fasara waɗanda suka nemi a halifantar da su bayan wa'adin mulkin wasu ya kare kuma ai abin da ake kenan ko waɗanda su suka nema ba mu ne muka dora su kai tsaye ba sai da suka nema kuma yanzu duk mulkin kasar nan sai da aka neme shi in ciya man kake sai ka nema in kansula kake sai ka nema in dan majalisa kake sai ka nema idan gwamna kake sai ka nema idan shugaban kasa kake sai ka nema to shine Abu Ja'far bin Jarir da yazo fassarawa yace bai bayyana bane lillazina yastakhlifuna ko yustakhlafuna waɗanda suke neman a halifantar da su waɗanda suke nema a gadantar da su gidan mulki a gadar musu da gidan gwamnati a gadar musu da gidan sarauta a gadar musu da gidan chairman a gadar musu da gidan speaker dan majalisa a gadar musu da gidan shugaban kasa Abu Ja'far yace bai bayyana masu bune abinda waɗancan da suka tafi aka cire su a gidajen suna ji suna kallo suna ji suna kallo aka cire su aka fitar da su aka ajiye su motoci da ake ba su aka daina abinci da ake musu aka daina suturar da ake ba su aka daina kariya da ake ba su aka daina ɗan sanda da ake sawa yana musu abin nan aka daina duk waɗannan inji Allah wai ba su gani bane yanzu suka zo suke neman a halifantar da su me zai hana su karɓi wancan ƙasƙancin da aka yi ba waɗancan shine Allah yake tunatar da su to wannan aya mubasharatan tana magana da masu mulki yanzu kai tsaye mubasharatan Allah yana son su fahimci wannan aya su fahimta su fahimci abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi na wannan aya cewa abinda ya gusar da waɗancan zai gusar da waɗannan abinda ya samu waɗancan na muni in ba su kyautata ba zai samu waɗannan abinda ya samu waɗancan na kaskanci idan ba su gyara ba zai samu waɗannan idan duk abinda ya samu waɗancan in ba su gyara ba to zai same su min ba'di halakil akharin yace bayan mun halakar da waɗancan waɗancan kan ma da suka yi zaluncin zaluncin ya kai mubasharatan Allah ya halakar da su akwai mutanen annabin da annabi ya zo wucewa zai yi tafiya da sahabbansa yace ku yi sauri mu wuce wannan kwarin don a wani kwari aka halaka su yace nan aka halakar da su mu yi sauri mu wuce ba fa azabar ce take cikin kwarin ba amma manzo Allah bai son alakanta dan jinkiri ma akan guraben da aka halakar da azzalumai min qabli wato akharina qablahum kanu ahliha sun kasance su ne ma'abota wannan kasar ma'abota wannan mulkin fasaru sayaratuhum ko siratuhum kada fa ku kuskura ku waɗannan yanzu da aka ba wa mulki aka ba ku labarin abin da ya samu waɗanda suke gaban ku kada fa ku kasance fasaru ku kasance siratuhum tarihin waɗannan ya shafe ku yanzu hankali ake ba su kada kai garaje ko kana gwamna ko kana speaker ko kana dan majalisa ko kana chairman ko kana sarki ko kana shugaban kasa ko kana gwamna kada fa ka yarda tarihin waɗancan da ya munana ka tafi akan gurbin irin wannan tarihin kai ma ka zo ranar da za a kifar da kai ranar da za a kwaɓe ka ranar da za a tuɓe ka kuma a bi ka da ƙasƙanci Allah yana cewa ku kula yanzu bai isa ya shiryar da ku ba wato wa amalu a amalahum kada ku yi aiki irin aikin waɗancan kada ku yi abin da su waɗancan suka yi wa atau ala rabbihim waɗancan sun yi girman kai a kan sha'anin ubangijinsu domin yanzu watakila in ka tsare gwamna ka ce ya adalci wani sai ce ka masa rasa kunya ko in ka ga gwamna ka ce masa ka ji tsoron Allah gwamna wallahi wani zai ce rasa kunya ce rena shi akai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama qur'ani ya kira annabi yace ya ayyuhan nabi ya kai annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah haka annabi ya gaya mu abubakar haka abubakar da ya gama mulki zai bar duniya yace mu a umar ittaqillah ya umar ka ji tsoron Allah ya umar wata mata umar ya hau kan gwamnati yana tafiya wata ba ta da abin nan da irin da kamar araziluna irin mutanen kauye marasa kamar daraja ba su da komai ba su da sutura ba su da wata abin nan Umar cikin tawaga da kabinet din gwamnatin din sai yana tafiya. Sai nace masa ya Umar ittaqillah. Ya Umar kaji tsoron Allah. Sai kufadawa suka tashi. Umar zaki ce ji tsoron Allah. Rasar kunya kar sai Umar yake dakata. Irin waɗannan muke son su zama kusa da mu. Irin waɗannan muke son su zamanto a kusa da mu. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله وبنجي يتي من يمكو وصيه كو كران كانكو ينزو ده ودند سكي كافين كو من مس وصيه وتي وصيه تي ان تتقوا الله كو جي تورن الله تتي دا عمر كيكي دان كرامين عمر دان كنكن كما كدا الله كدوبا مغانا دا عمر كيكي بكا كاي عمر بابا عمر dan kankanin Umar mai wasa da kasa an gane mai tsari kila a suturarsa mai cin abinci ya bata rigarsa da Umairu kake dan kankani shugaban kasa ba ake gaya ba wannan yanzu ka yi saka tinkari wani ko ciya mun ka tinkari ki tafi amma kaza wataƙila wasu maganin karansu to wa'atau shine yace wa'atau sun yi girman kai saboda dan abin da aka ba su na mulki wa'atu ala rabbihim suka girman kai akan ubangijinsu har din an ce musu su ji tsoron Allah sai su ga cewa Allah su ji tsoron Allah ni za ka ga mun ji tsoron Allah yana jin wani abu saboda duk abin da muka ambata na arziki da jin dadi yana hannunsa da mulki da dukkan askarawa da duk abin da ka sani yana hannunsa don haka yana kallon cewa don me za a ce ji tsoron Allah haka aka zo aka yi wa Umar fadawa suka tashi za su yi da zai ce musu kai ku dakata irin waɗannan muke son kusa da mu tace ya Umayr da kai Umayr mai zuba miya a rigarsa mai yin fitsari a tufarsa mai wasa da ƙasa yanzu Allah ya girme ka ya mai da kai Umar a Umar din ka zama shugaban ƙasa tace masa ittaqillah ka ji tsoron Allah wannan shine Ubangiji ya ce to wa'atu ala rabbi suka girman kai akan ubangijinsu Allah na sha'u Allah ya ce da mun ga dama asabnahum bi dhunubihim da kai mu kama su da laifinsu yaqul Allah ya ce Allah na sha'u fa'alna bihim kama fa'alna biman qablahum wato kenan fadin cewa da mun so za mu kama su to idan muka so za mu aikata da ku irin yadda muka aikata da wadancan idan mai mulki ya kasa jin tsoron Allah wallahi billahi ba ni'imar da Allah bai yi mai mulki ba billahi ilimi ya ba shi ilimi mutum sama da miliyan 10 ko sama da miliyan 200 ko sama da miliyan 100 da wani abu Allah ya daga kai ce kai ne shugaba wannan al'ummar ka hada baki da wasu kutuce ta ai ka shiga uku billahi lazi ka shiga uku domin ba abinda Allah bai maka ba jinyarka ya dauke ma da kudin gwamnati zai suturarka da kudin gwamnati zai gidanka da kudin gwamnati ake tafiyar da shi duk abinda ka sani da gidan gwamnati ake sannan mutane Allah Allah suke in an ce za ka yi jawabi wasu suna son saurari jawabin ka in an ce za ka fito Allah Allah suke su ganka motoci barkati a bayanka kowa kai yake son ya gani wannan al'ummar ka hada baki da wasu a cuce ta billahi allazi Allah ya ce fa'alna bihim kama fa'alna biman qablahum za mu aikata da su irin abin da muka aikata da waɗanda suke kafin su dan haka duk shugaba ya samu shafa makansa ruwa duk wani shugaba wallahi ya shafa makansa ruwa Allah zai in yi zalunci Allah zai aikata akan sa irin abin da ya aikata ba waɗancan ونطبعوا على قلوبهم زامو رفي أكن ذو تيرسو معنا شين نختم على قلوبهم زامو تيكا أكن ذكا تنسو فهم لا يسمعون بداس جبا منين بداس جبا موعظة بداس جوا أذنبا ولا تذكيرا بداس جتنا تسوان دعيك مصبا إن أمسوا أذي بداس جبا إن أنتنا تدسوا بداس كربابا قلتو ما ابن كثير يتيس سينكي hakaza qala ta'ala haka Allah ya fada wasu ayoyi ne zai jero wato ayoyin sun kai kamar wato wajen 17 wadanda suka zo suke fassara ma'anar abin da muka fada zai jero ayoyin kuma gashi ana son a nuna mana lokaci yana son ya karatu waɗannan ayoyin suna da yawan gaske ayoyi ne sun kai guda 17 kuma muna son mu ƙarfafa wannan ayar da fassara wannan ayar da wasu ayoyi da suka zo a bisa irin wannan ma'anar har ayoyi 17 waɗanda suka zo za su ƙarfafi wannan ayar domin dama alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'da Allah yana fassara qur'ani yana fassara sashi da sashi domin kada ka ji ka dauka aya ɗaya ce wannan ayar ayoyi da dama sun zo akan wannan ma'anar kuma muna ganin kamata ya yi mu'ajiye ayoyin su fassara wannan ayar a gobe wannan shine abin da za mu dora a gobe insha Allah kuma masu bibiyar mu wannan kafar ce za a rinka ganin mu ba wai za a gan mu a masallaci ne kamar yadda aka saba ba kuma wallahi muna shaidawa mutane muna bakin cikin rashin ganin su lokacin da muke wannan karatu muna son mu hada idanu da ku bayin Allah amma larura ta shiga tsakanin mu muna son mu gan ku ido da ido muna son mu muku addu'a da fatan alheri muna son mu gan ku fiska da fiska amma Allah shi ne masanin abin da yafi wa mutane alheri saboda haka hakan muka samu kanmu kuma hakan zamu hakura muna roƙon Allah ubangiji Allah ka dauke wannan annoba Allah ka dauke ta ya Allah muna tawassuli da wannan wata da wannan ibada Allah ka dauke wannan annoba muna roƙon ka ya Allah ka yi mana irin abin da kai ma annabi Yunus ko annabi Ayyuba ne wanda ya fada kogi wanda aka ce yayi rashin lafiya duk aka tafiyar da komai nasa yanzu tattalin arzikin mu yana karyewa kasuwancin mu yana karyewa ilimi yana karyewa lafiyar mutane tana karyewa duk asubuwa na alheri na tafiyar da al'umma ya suna karyewa ya Allah kai mana gudumawa da irin abin da kai ma annabi Yunus wa atinahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina haka Allah yace na canza ma Yunus duk abin da ya rasa na tattalin arziki na dukiyarsa na iyalansa na marasa lafiya na cuta duk sai muka kawo masa mislahu ma'ahum bayan mun mayar masa da nada muka sake ninka masa Allah ya ce rahmatan min indina rahama ce daga wajen mu muna roƙon Allah ka yi mana wannan rahama Allah ka hada fuskokin mu cikin rahama Allah ka dauke mana wannan annoba Allah ka karbi ibadar da muke yi Allah waɗanda suka rasa ka ba su Allah waɗanda ba su da lafiya ka sauƙaƙa musu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi